تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمو ماتا نا وانن غري نا كومو أكو لوكال غامنت جهر غامبي نيجيريا مسجد الأنصار كومو بركمو دا أسباي يوشا تقوس دوتن رمضان شكرا تدبو ليلة داري هدودا 46 wanda ya dace da 18 ga watan uku shekara ta 2025 a hisabin turawa. Za mu dora kan darasinmu da muka fara, shine magana akan hana ɗaukan ciki. Hana ɗaukan ciki, ko in ce da turanci suna cewa family planning, amma dai da iyayenmu dattawa da ba sa jin turanci, bayanin shari'a akan hana ɗaukar ciki. Abinda ake nufi da planning ko hana ɗaukar ciki shine ana yin amfani ne da wasu abubuwa ko ƙwayoyi ko allura ko wani abu da bature ya bayar koma na gargajiya, wasu magunguna da ake sha don a hana maniyin namiji ya haɗu da maniyin mace. Ba sojoji ake sawa su yi ta doke-doke su hana a ɗauki ciki ba. Duk wani maganin da aka bayar da sunan hana ɗaukan ciki ko allura ko ƙwaya, kawai abinda maganin zai yi shine ya hana cakuɗuwar maniyin namiji da mace. Ko da an sadu ɗin, shi maniyin sai namiji ya daban, na mace ma ya daban. Idan ba a haɗu ba, in dai maniyin bai haɗu ba, to ba za a samu ɗa ba. Shine kawai planning ɗin abinda ake nufi da shi, kamar yadda likitoci suka yi bayani. To amma ana amfani da abubuwa da yawa wajen hana mace ɗaukan ciki, wajen yin planning ɗin. Na farko dai ku sani, yin family planning yana da haɗari ga 'ya mace. Ba za mu ɓoye muku ba, ku sani ba a yin sa sai da larura. Yin family planning yana da haɗari. Hana ɗaukan cikin mace yana da haɗari, musamman wanda za a yi amfani da ƙwayoyi. Kai ko wanda ma ba amfani yake da ƙwayoyi ko allura ba, akwai wanda ake yin azlo, shi ma dai ake yadda a bar maniyin guda biyu ya haɗu ne. Shi ma haɗarinsa shi ne dai mutum zai wayi gari, ya kwashi shekaru amma bai da magaji, bai da ɗako ɗiya. To duk wacce za ta yi family planning, ta tsaya fa ta tuna gobe, ta tuna jibi, ta tuna gata. Kin yadda ki ƙara rayuwarki, tsufa ya kama ki, ba ki da ɗan yaro ko ba ki da ɗa da zai kula da sha'aninki? Kuma ke mace, kin san yawanci mata suna ɗan daɗewa, ba su mutu ba, sai wanda zai tsautsayi ya biyo ta kanta, kowa ma zai tsautsayi kamar na kanshi. Amma dai akwai buƙatar wa zai tsaya kula da ke. Sannan shi daga cikin illolin hana ɗaukan ciki, gaba ɗaya kin datse tanasul, hayayyafa. Yanzu ta dalilin ki nan ɗa guda ɗaya a duniya, ta wannan ɗa guda ɗaya da kika hana zuwansa duniya, ko kika toshe, ko kika yi kaza, ko kika zubar da cikin, ko kika wannan, inda za a bashi watakila ta ƙarƙashin sai a samu mutane miliyan. Ya girma, shi ma ya yi aure, ya haifi 'ya'ya, ƴaƴan sun haihu, an yi jikoki, an yi tattaɓo kunni, an yi a to yanzu mu nan dukanmu ɗan adam asalinmu ba daga mutum ɗaya ne muke ba, annabi adam da nana Hawwa ba. To duk wacce za ta yi planning, za ta hana kanta ɗaukan ciki, to ta tsaya fa ta gane akwai dalili na shari'a karɓaɓɓe akan dakatar da haihuwan nan, ko ƙin yin ƙin ɗaukan cikin yaro ɗaya ta ƙarƙashinsa. Wallahi inda za a buga lissafi sai ki ga miliyoyin mutane ne a ƙarƙashinsa. To kaman kin datse wannan hayayyafa ta zuri'a, zuri'a ce mai yawa kika halakar. Yanzu ni yanzu mahaifiyata ta rasu tana kabari, Allah ya jikanta, bata san ba zuri'a da nake da shi ni ta kaina ni ƴaƴana, bata sani ba tunda ba ta raye nayi aure. Bata san ba ƴaƴana su ma ƴaƴana mata za su yi aure, su ma su je su tattare ƴaƴa, bata sani ba ƴaƴan matan na su ma su yi, ƴaƴana maza su ma su tare ƴaƴa, su ma ƴaƴan su yi ƴaƴa, su ma ƴaƴan su yi ƴaƴa, su ma ƴaƴan su yi ƴaƴa. To idan uwa ta toshe haihuwa, ta hana ɗaukan ciki, mutum ɗaya baki san iya adadin miliyon nawa kika toshe yake zuwa bata ta ƙarƙashin wannan ɗa da kika hana zuwansa. Wannan kafin mu zo maganan halacci ko rashin halacci, ina magana ne akan haɗari da ke tattare da hana ɗaukan cikin nan da yau aka mai da shi ruwan dare. Haka kurin mace ba uzuri, ba dalili na shari'a ko na hankali ko likita ko na abu, sai ce kai ni na gaji da haihuwan nan, likita yi min allura, sai a mata allura, a juya min mahaifata, sai a juya mata mahaifa, wadai ta daina haihuwa. Ita gani take burgewa, take yi tana shiga cikin ƙawaye, ga ta 'yar dubur-dubur da ita, amma ba ta haihuwa. In dai dan namijin wannan zamani ne, dan ki gyara jikinki ki masa, bai da garanti, sai ya toshe ki ba kiya yin, kuma ya je ya ɗauko wata sabuwa, ita kuma ta miƙe ƙafa ta ta bulluƙo da ƴaƴa, wani kan wani, wani kan wani. Da haka duk wacce za ta yi planning, ina miki nasiha tsakani da Allah, ki tsaya dai ki lura tukunna. Idan da fahimta da mai gida a zauna a teburin fahimta a tattauna a gani. Wannan a matakin farko kenan, ina fata ana fahimta. Malamai Allah musu rahama sun yi magana akan wannan matsala da zamani ne ya kawo ta. A da din ma akwai, su ma da a lokacin annabi ana hana ɗaukan ciki, amma ya suke, ba allura suke ba, ba ƙwaya suke sha ba, azalo suke. Menene azalo? Shi ne idan miji yana tare da mace, in lokacin inzali ya yi, to ba zai bari ya yi inzali yana tare da ita ba. Abinda ake nufi, zai yi dabara da zai yi, maniyinsa ba zai haɗu da nata ba, su ba sai an sha ƙwaya ba. Da kuma dabarun da ake na ƙauracewa mace, dab da kwanakin hailarta, saboda in kwanakin hailar mace ta kusa, saura kwana biyu, kwana uku, to mahaifarta na buɗewa, mahaifarta na buɗewa. To idan ana alaƙar auren, to mani zai iya wucewa ya shiga, to sai su ƙauracewa mace, ko mace da miji sai su ƙauracewa juna a daidai wannan, saboda ta san saura mata kwana uku ta yi al'ada, ko kwana biyu, ko kwana ɗaya. Abu na biyu kuma akwai dabarar shi ma da suke yi na ƙauracewa shimfiɗa da junansu bayan mace ta yi al'ada ta gama. In mace ta yi al'ada yau, to shi ma mahaifar a buɗe take tunda jini yana zuba ne. To ana jin tsoron in ta yi wanka yau ɗin nan aka yi alaƙa, to zai iya yiwuwa ta samu ciki, sai a ɗan ba ta 'yan kwanaki. To kin ga wannan dabara ne, ba ƙwaya ake sha ba, ba allura ba. akwai wanda haka suke family planning din su sai kiga tsakanin da da ana samun shekara 3 shekara 4 kafin ta haifo ni sun yi ittifaki ne da mijinta suna yin irin wannan tsari ba ruwanta da wani zuban jini da rikicewar jini da wai ba ruwanta kai wannan tsarin take to duka wannan din duk ana yi to zamu zo mu tattauna yau shi mace ya kamata ta yi wannan ko miji ya kamata ta yi wannan sannan ma namiji yana iya yin planning ba tare da izinin mata ba sannan mace ma tana iya yin planning ana haihuwa ba tare da izinin mijinta ba ko bai sani ba duka zamu tattauna insha Allah ta'ala abubuwan nan da suke abubuwan da ake kawowa na zamani a yau da suke hana mace daukan ciki suna da ƴan matsalolin su da larurorin da suke tattare da su na farko dai akwai mudayaka akwai adamu ritiyah shiga cikin kunci da rashin hutu wani tsarin in dai mace ta fara tsarin hana haihuwan nan ko daidaita haihuwa ko tsara haihuwan to yana rikita mata jini mace za ta zo ta zubar da jini ba ka'ida ba doka ba oda jini ya ta zuba to ki sani zai iya yiwa in kika fara planning zuban jinin ki ya canja al'adar ki ta rikice ku ta samu damuwa da mai gida ita zuwa kullun yaga kina jini kuma ba lokacin jinin ki wannan allura tana jawo haka shan kwayoyi yana jawo haka loop da ake sawa da implant da ake sa duk yana jawo haka akwai rikicewar al'ada bayan wannan akwai zuban jini da ya wuce hankali mace jininta ta zuba har kiga ta yi fari saboda jininta ya tsiyaye kenan kin ga wannan hadarin zai iya ma halaka ki tunda in kika waye gari ba ki da jini a jikinki to za a yi samun matsala abu na gaba malamai na addinin musulunci sun ce ba a yin planning ba a hana daukan ciki sai da yardar miji da mata dole miji da mata su zauna da junansu a teburin fahimta in ma ana ga za a daidaita haihuwar ba namiji ne kadai zai daidaita haihuwa ba ba kuma mace ita kadai za ta daidaita haihuwa ba ko ta hana daukan ciki ba dole sai da yardar miji abinda nake nufi kar ki je ki ta sulkuma kanki allura saboda baki son ki samu juna biyu mai gidanki kuma wataƙila shi yana da ra'ayi ya samu yaya yanzu akwai namijin da shi a duniya abinda yake sha'awa yaya yana son ya samu yaya zai ɗauki duk nauyi da duk wahala zai shi dai yana son yaya akwai wanda kwata-kwata a gidansa ba za a masa planning ba to sai kika je kina yi kin cuce shi tunda yana daga cikin manufar yin aure a samu yaya shi yake daukan nauyinsu shi yake kulawa da su tunda ya ce yana so shi kenan sai a bashi dama to kar wata mace ta je ta yi planning tsarin yarda da tattaunawa da mijin ta ba saboda yancin mace ce ta yi sannan kuma namiji shi ma bai zo ya yi planning ba hana matarsa daukan ciki sai da yardar matan saboda a shari'a hakkin mace ce da hakkinki ne miki sutura hakkinki ne baki wurin zama to kuma hakkinki ne ki mutalabar samun da da shi tunda ya kwanta da ki ya ji dadi to ke kuma kina son sakamakon jin dadin da yake ma ki samu magaji ki samu dan da zai kula da ke bayan kin tsufa ki samu dan da zaki koya masa salatin annabi yayi addu'a ki ma ki samu lada kai ki ma samu dan da zai cece ki hakkin mace ne a batta ta haihu a gidan mijinta. Maza ku ji tsoron Allah, kada mutum ya zo ya auro mata biyu mata uku, wasu ya kyale suna haihuwa wata kuma ya hana ta. Kai zalunci kai cuta, ko duka ma ya ce ba za su haihu ba, to a nan gurin wannan mijin ya tauye haƙƙin matan shi. Kenan ko da an zo ana magana za a yi planning, dole sai ya gamsar da ke da dalili da hujja da zai hana ki haihuwa. To ke za ki zo ki ƙara rayuwar ki nan kina ta masa hidima, har ki zo ki tsufa ba ƴaƴa tattare da shi? In mutuwa ta zo ta kama ki shikenan ya tafi, ba wani ɗa da zai kula da ke, ba ɗa da za ki yi wa tarbiya, albarkacin ɗa, alherin ɗa, arzikin ɗa duk ba ki da shi. Rayuwar ki ta ƙare ba kowa, ki zo tsufa ya kama ki da shekaru, duk dangi sun mutu, ba ki da ɗan da zai kula da ke? A nan miji ya tauye ki ya hana ki haihuwa. Amma in kina da ɗafa watakila ya kai ki hajji, ya kai ki umra, ya gina miki gida, ya kai ki asibiti, ya yi kaza ya yi kaza, ya kula da ki. Duka ina gaya miki wannan magana saboda yanzu kina da gajeren tunani, ba kya tuna gobe da jibi da gata. Zamani ya rufe muku ido, kawai abinda kuka dama kuke, abinda kuke so kuke. Da haka maza ya kamata sani, haƙƙin matarsu ne a daidaita a fahimci juna yayin da za a hana haihuwar. Ka gamsar da ita wance-wance saboda larura kaza, saboda lafiyarki, saboda matsaloli kaza. A shari'ar musulunci malamai sun ba da fatawa za mu iya kaza, mu dan ke ma ki rinka dan hutawa shekara biyu shekara uku, ba duk shekara shekara ba. A'a, saboda kina makaranta, kin ga kina zuwa jami'a, kin ga bai zai yi kina ta haihuwa kina zuwa makaranta ba, za a samu matsalar karatun bai zai yi ba, kaza kaza. Ina ganin gwanda ki rinka dan hutawa haka, a digirin naki bai fi kyau fa sau ɗaya ba. Misali, wasu uzurruka da watakila za su iya zama karɓuwa wajen Allah, karɓaɓɓuwa wajen Allah. Ina fata ana fahimta. Sannan wani ɗin, wani hana haihuwar da ake yi don damu, na gaya muku shine a hana haɗuwar mani guda biyu tsakanin ma'aurata guda biyu. To duk namiji da ya yi wannan ba tare da wannan ba ya cuci matar, saboda jin daɗinta ne, lokacin jin daɗinta ne, kamar ya haramta mata jin daɗin shimfiɗarta. To bai zai yi ta rayuwa kullum kai ta haramta wa matarka jin daɗin shimfiɗa ba, ta haramta mata wani haƙƙinta na aure. Wanda maza ya kamata su kula da wannan, kuma su tattauna da iyalansu kafin su yi. Kar ku manta, alhadaful asma wal awwalu lizawaj, babban manufar yin aure shine fa'al injab, haihuwa. Malamai sun faɗa babban manufar hada namiji da mace, wance ta yi aure ta bar titi ta shiga gidan aure ta je gidan miji, daga cikin dalilan da yasa aka ce mace ta yi aure ko namiji ya aure shine al injab, a samu haihuwa. Wannan abun haka yake, ba zai kuma canja ba. To sai ka zo da wani tsarin da kai kawai burinka ka auri mace, ka ta jin daɗi da ita kana ta haihuwa, ba daidai ba ne? Wallahi ba na mantawa wasu shekaru da yawa, wata ɗalibar mu ce Allah ya bata arzikin haihuwa da yawa, tana haihuwa akai akai. Ta ce babu rikicin da bai ta yi da mai gidanta ba akan ya hana ta haihuwa. Ta ce a'a, tunda muna da arziki, akwai kuɗi, akwai gidaje ma har kana ba wa 'yan uwa da dangi, abinci kana ma raba wa mutane, Allah ya rufa maka asiri, ba ka da matsalar kai ne asibiti ko ɗaukar nauyi ko meye, muna cin abinci mai kyau muna kaza, me yasa za ka hana ni haihuwa? Ta ce haka banni. Ta ce haka baya so. Ita tana ɗan samun rata ma shekara biyu shekara uku, ya yi ta ƙoƙari kamar yadda wasu 'yan boko suke tunani, da mutum ya haifi yaya biyu yaya uku sai ce ya dakatar da ke kin daina haihuwa, haka kawai namiji sai ta hukunci ba ilimi, na dakatar da haihuwan nan. Ta yi ba haƙƙinka ba ne kai ɗaya, jahilci ne wannan. kuma mata su sani cewa yana cikin haƙƙin su na aure. Ana cikin wannan yanayi baiwa Allah nan tace malam wata rana muka tafi gidan biki haka na tattare ƴaƴan na gaba ɗaya na zuba su a mota. Tace wani irin hadari da aka yi malam ƴaƴan nan gaba ɗaya suka mutu. Tace ni din ban mutu ba, mai gidan shi kuma bai bi mu ba, amma direban da ya tuka mu ya mutu, yaran duka sun mutu, sai ƴa guda ɗaya jaririya a bayana ita ce bata mutu. Tace ƴaƴan nan gaba ɗaya malam sun mutu. Wallahi ni da ita har yau bana manta matan nan. Ta zo tace malam Allah ya maka albarka. Tace Allah ya saka. Tace yau malam yau da na dakatar da haihuwa na ɗaure mahaifan nan da na shiga. Sai gashi bayan shekaru kuma ta zo tace malam ka ga dai da yawan ƴaƴan nan da suka mutu dai Allah ya canja mana, gashi ina ta haihuwa gashi dai an samu duk sun mutu. Gobara tana iya zuwa gida ƴaƴan su ƙone. Maza amma na wannan zamani yawanci ba su fiye wannan tunanin ba. Shi kin san matsalarsa? In ya tauye ki ma bai da matsala, ai akwai wata irin ki. Zai je ya dauko ta ya kawo kawai. To ku kula da wannan sosai. Allah ne ya faɗa fal'ana bashiru hunna wabtagu ma kataballahu lakum. Ku sadu da matanku a shimfiɗa guda, a saduwar ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na ɗa. Allah ne ya ce ku nema. Lokacin da mace take alaka da namiji za ta sa a ranta tana so Allah ya bata ɗa ko ɗiya ko ƴaƴa. Addini ne, shari'a ne, ba za mu canja ba. Kamar yanzu zamani an zo abubuwa dai Allah dai ya sauwaƙe. Yawwa, Allah ya shiryar da mu al'amura su lalace. Na yadda akwai matsaloli da larurori da suke sa a yi tsarin iyali a takaice haihuwa, wannan na yadda akwai shi, zan kuma zo ne magana a kai a daidai gwargwado, amma kuma dole mu yi bayani akan muhimmancin ƴaƴa da amfaninsu a cikin rayuwar ɗan adam. Ɗarufin asiri ne gare ki, samun zuri'a, samun matsayi ne a cikin al'umma. Mace mai haihuwa a cikin mutane tana da wani daraja ta daban a cikin al'ummarta, za a ce alhamdulillah ma tana haihuwa. Wacce Allah bai bata haihuwa ba, na'am haka Allah ya rubuta mata, amma wasu gaskiya za su guje ta, ko aure ma ba lallai a iya aurarta ban an san bata haihuwa. To hakan dai da daɗi ba daɗi, ɗan alheri ne shi ɗa, ka gan shi ma sai ka ji farin ciki. Muna gani a gida, mai gida zai zo yi wa mace bala'i, ya faɗa ran mace a ɓace, amma da jaririnta ya zo ya wani abu, kawai sai ta kama yi mai dariya, ya yaye mata baƙin ciki. Ko kwanan nan sai da na yi zage-zage ne ta faɗa, na buɗe wuta na zubar da gaushi a gefe haka. Kun san ku ma sai an zubar muku da gaushi an ɗan watsa wuta haka, a ɗan tada ƙura a bubbuge kwanuka haka don abubuwa su yi seti. Sai ga wata 'yar yarinya jaririya, kawai ita bata ma san me ake ba, kawai sai ta zo wurin uwar, sai ta yi wani abun dariya, kawai sai na ga uwar ta ɗauke tana ta mata dariya. Na ce ka gani, na gama bala'in da zan gama, amma manta da masifar da na yi. Na ce bari in tashi in fita in bar gidan kawai. Yanzu in ni ne namiji, ba lallai in mace ta yi min ta ɓata min rai ko na ba, wajen yaro jariri ya zo yana rarrafe ya zo waje na ya yi min cewa ta hutun ɓoka. Kora zai yi. Yanzu kin ga wannan matan, yanzu waye ya cire mata damuwa da zai iya sa tawon jini ɗanta? Da mijinka ya ɓata ma rai, yaronka yana zuwa da ya maka wani abun dariya, ka ɗan jefa shi ka masa wasa, ka cafe, ya yi ta dariya, ka yi ta dariya, ka manta. Haka yake. Sau da yawa ma ɗan wani ma kake ɗaukansa ka masa wasa, ai wasan nan da uwa ko mace take kama yaro tana masa wasa, tana ɗaga shi tana yi, ai tana shigar wa kanta wani farin ciki ne da wani jin daɗi ai, wanda ba ta da shi ba, sai kallo, sai zare ido, sai furjina ki tare. to haka Allah ya kowa da yanda Allah ya so ganin sa da yanda Allah ya tsara masa kenan da akwai farin ciki a tattare shi urrata a ayyunin din kenan ka sa mana kwanciyar rai da ƴaƴan mu wani lokacin ko bata maka rai a gida yara a gida in suka zo kuka hadu da yara akai ta abun dariya kuka ta hira da yara hira kawai zaki da ƴaƴanki wallahi sai su yaye miki damuwa da bakin cikin da mai gidan ke shuka miki ba mamaki ya kiyaye bada kudin cefa ne ya kiyaye bada kudin kaza zaki je gidan kawa zaki kaza kina neman kudin kaza ya kiyaye baya ko baka bane ba sai yara suka zo aka hadu a falo akai ta hira akai ta wasa mama wallahi kaza kaza sun mantar da ke abin da mai gidan ya miki yaya albarka ne ga daukan nauyin mutum ya kula da kai dole mu zamu gaji lokacin da muka gaji ayyan mu sun taso sai su taimake mu in sun samu tarbiya sun samu rufin asiri nawa ne dan da ya rufa wa iyayensa asiri suna nan bila adadin to yaya wanda ta toshe tace ita ba ta son haihuwa kin haramta wa kanki alheri mai yawa kuma ƴaƴan nan da kuke gani Allah ne yake kula da su Allah yake ciyar da su yake shayar da su abin da nake so ki gane in kika fadi kika mutu ƴaƴan mutuwa za su yi Allah ne yake kula da su kwanan nan ake gaya mana cikin fadace-fadace da ake ta yi a garuruka a nan arewa wasu sojoji sun shiga wani daji suna neman ƴan ta'adda sun kakkashe mutane an gudu an watse a gari da sauransu kawai a cikin daji sai suka wani yaro jariri yana rarrafe wallahi suka ce to wannan aljani ne ha mutum ne suka ce to duk yanda akai tunda akwai jariri anan to akwai mutane suka ta shirye bindigogin suka ta barin wuta jariri ba abin da ya dame shi yana ta shiga ciyawa yayi wasa ya zauna yayi suka gama suka ga babu alama suka yi ta matsawa suna dubawa suna matsa suna duba ba abin da suka gani can a gefe sai suka ga ga can wata mace tana kwance ta fadi ta mutu har wani bangare na jikinta ya fara lalacewa ya rubewa kuma Allah da iko shi kuma jaririn in yayi wasa yayi wasa sai zo kama nononta sai rinka tsuka a kaida ya kamata a ce in mutum ya mutu kan ai nononsa matsayawa zai amma yaron sojoji suke ba da labari suka ce abin da ya ba su mamaki dadewar da abin ya faru wajen gudun neman ranta ne a'a harbe ta abokanan gaba suka yi ne a'a ya aka yi ne a'a jini ne ya buge ta sai Allah ya bar nono guda daya yaron in ya je wasa-wasan sa sai zo ya kama nonon nan ya ta sha uwa kuma gawa suka sa hannu suka daga jaririn nan uwa kuma ta zama gawa yanzu wannan yaron waye rike shi Allah wannan dan da kike gani Allah yake kula da shi kuma barin gaya muku wani abu da ku sani ba da yawa ana tafiya a mota ayi hadari mummuna yawanci idan an yi hadari mummuna yara jarirai ba sa mutuwa kun lura da wannan yawanci mota za ta yi ragaraga ta yi kwatsa-kwatsa wancan kansa ya kariye wannan wuya ya kariye wannan karfe ya fasa masa ciki wannan kaza wallahi a gefen kunya sai dai kaga jariri yana ta wasan sa uwar ta mutu amma yana rai wa yake kula da su Allah to yanzu wanda Allah ya masa wannan shine za a ce wai in ya haife shi Allah ba zai bashi abin da zai ci ba Allah zai bashi kowa da arzikin sa yake zuwa a duniya Allah ya sa kuna ganewa ita dai wannan mata muna fatan Allah ya jikanta rigingimu na addini da fada na ƴan ta'adda a cikin garurukanmu da ƙauyukanmu Allah Allah kiyaye mu eh Allah ka tsare mu da tsarewarka akwai masifar da idan ta zo ma wallahi ƴaƴan ma ba za ki iya daukar su ba jefar da su zaki Allah ya mana afuwar sa to wannan kenan idan mutum ya samu ƴaƴa shi zai nemi musu abin da za su ci shi da taimakon Allah shi kuma Allah ya bashi arziki saboda dalilin yayan wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha وكلوا من رزقه وإليه النشور الله شي شنفدا muku ya halatta muku ya ba ku kasa ku yi tafiya a bayan kasa ku je ku nemo ku ci daga arzikin da Allah ya ba ku abinda zaka nema ka ci din nan insha Allah ta'ala da shine kuma zaka ba wa danka sai a turo maka arzikin danka ta hannunka Allah bai taba halittar mutane miliyan 1,000,000 kuma ya bada abincin mutane 900,000 ba a iya yawan adadin mutanen da Allah ya sauke a duniya to iya yawan abincin su har da kari ma ya danganta gawai ga hanyar da za a nemi abincin yanzu ke nan nake gani da babanki ya haife ki tun ranar da aka haife ki Allah ya riga ya rubuta arzikinki kawai ta hanyar babanki ne za a rinka ba da arziki sai ka zo ka haifi dan ya fika kudi sai ka zo ka haifi dan ya fika ilimi sai ka zo ka haifi dan ya fika samun abin duniya daman ana haifan da ko kafin a haife shi ma tun yana cikin cikin uwarsa bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun za a rubuta arzikin sa yanzu jaririn da ke hannunki ko jaririn da take hannunki ke fa kawai riko ne kina ganin sa ke kike bashi mama yana sha arzikin sa ne Allah ya turo miki kika ci har maman ya tara nono kike bashi in kin mutu sai Allah ya juyar da arzikin ya bawa wata uwar ta sha a mamanta ko biyanta za a yi yaro ya zo tsotsa ba wani wanda yake rike arzikin wani kuma uwa bata taba tafiya da arzikin danta ba uba bai taba faduwa ya mutu ya tafi da arzikin ƴaƴan shi ba duk iyayenmu duk sirrin suna kabari amma gashi muna rayuwa su arzikin su ya kare mu kuma namu gashi nan muna ta ce mu ma haka zamu mutu mu ban namu ƴaƴan kuma su cigaba da cin nasu arzikin da iyaye sun gane wannan da sun huta aikin banza za ki zo ki zo ki saki jiki kina ta tara mun ƴaƴa ni wallahi tallahi ke zaki biya mun kudin makaranta ni wallahi wannan halin da ake ciki ni kaza 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 ayya ai duk wani da aka haifa da arzikin sa yake zuwa ko baka ci da shi ba a ba wa makocin ku arzikin sa kuma makoci ya ci da shi kin da maza suna fahimtar wannan da an huda tayyib yanzu zamu yi magana akan abu hanyoyin da ake bi wajen hana daukan ciki din wasail mukhtalifa liman ilhamal kenan hanyoyi da ake bi ways da ake amfani da su wajen hana daukan ciki akwai na likita shine ake ce da shi tibbi wanda likita ne ya ba da shawara ayi amfani da kaza wajen hana daukan ciki akwai wanda ba na likita ba shine ghairu tibbi wanda ba na likita ba to su ma wadannan tibbi da ghairu tibbi in nace ba na likita ba yanzu akwai kwayoyi da masu maganin gargajiya suke bayarwa mace in ta sha sai ta shekara 5 bata dauki ciki ba akwai su wata abata idan zakara ta hadiya kwaya 5 ko ne kwaya 1 shekara 1 kuma abun mamaki ya mata aiki wata aka masa wasu kwayoyin abu kamar na dawa wani kuma an hada hada ne ake yi da su suka san dai me suke bayarwa in me yayin wacce aiki wacce kuma zai mata kamar yadda na baturen ma ai ba kowa ne yake mata aiki ba in za a soka wata allura 100 in Allah ya so da sai ta dauki cikin ta bata ma san ana wani allura hana daukan ciki ba to akwai tibbi akwai ghairu tibbi to dukkan su gaba daya tibbi da ghairu tibbi din sun haka su kashe uku kamar yadda malamai suka faɗa akwai wanda ya shafi maza ne kadai mana hanyar hana daukan ciki da ya shafi namiji kawai shi kadai wannan planning din wa zai namiji mana akwai planning na namiji shi kadai ba uwansa dake shi yaje yi planning din sa akwai kuma planning din da mace ce take yi wanda yanzu galiban planning din da ake an dawo da shi an jirkito shi akan mata ke za a soka wa allura, ke za ki sa implant, ke za ki sa loop, ke za ki sha kwaya, miji fa yana can yana bacci ba abin da ya dame shi. Amma shi abubuwan hana daukan ciki akwai na mata su kadai wanda su za su yi, akwai na maza su kadai wanda su za su yi, akwai kuma kismun mushtarak wanda an yi tarayya namijin zai yi ita ma matar za ta yi. Ina fata ana fahimta. To bari mu dawo kan na mata su kadai planning, abubuwan hana daukan ciki, tsara haihuwa da ya shafi iyaye mata su kadai. To duka waɗannan ana ce da su wasa'il tibbiyya, abubuwan hana daukan ciki da ya shafi likita. Ma'ana bace bata isa ta yi ba sai in likita ne ya sa ta ta yi, kuma dole sai da shawarar likita. Ki kula da kyau, kada wata kurin kawa ta ce mata ki je ki sha magani kaza kwaya kaza, kuma na likita ne wai dan kar ki dauki ciki, ba mamaki jininki bai dace da shi ba, ki je ki karkanki ko kuma ki kassara kanki, ki jefa kanki bala'i, jini ya ta zuba, ba abincin kirki ba, mazaje babu ba da abinci, ba kudin kashewa, jini kuma yana zuba kullun. Da haka idan an ce wasa'il tibbiyya, abubuwan da ake amfani da su na hana daukan ciki amma na likita, to ana nufin kar wata mace ta je ta sha wata kwaya ko ta yi amfani da wani abu na hana daukan ciki ba tare da shawarar likita ba. Alhamdulillah muna da likitoci ko maza ko mata da suke da alaka da abin da ya shafi harkar family planning, to a nemi shawararsu. Ilimi ne, sun yi karatu, sun yi bincike, sun san ɗabi'ar ɗan adam, sun san jininki, sun san yanda kike, za su miki tambayoyi sai a dora ki akan allura. Yanzu wata kin ga allura take yi, wata kuma allura baya mata, duk zan da ta yi allura to ko dai jini ya ci zuwa ko kuma kika tana ta kumbura, ki ga mace ita ba naman zabuwa take ci ba, ba naman kaza take ci ba, ga ma yunwa a gidan amma shi ki ganta fus ta kumbura ta cika, ke zaki dauka koshi take a'a allura ce take yi tana haihuwa. Dan haka ba wai kowace mace ce in kin ganta tuma-tuma tana nan katuwa ke dauka koshi ne da jin dadi ba, allurar hana haihuwa ma yana sa mace ta kumbura ta kiba ta yi nauyi. To kin ga wannan disadvantage ne, ina fata ana fahimta, matsala ce. Akwai wanda kuma ba kiba yake sa ta ba, jini take ta zubarwa in dai ce allurar nan, da kwanakin hailata da ba kwanakin hailata ba ita kullun tana cikin jini, sai ka ce a kwata take. Kin ga wannan mijinta sai dai rungumi hakuri, kuma kullun yazo sai ta ce yazo, ma'ana jinin yazo, jini ne na ciwo, jini ne na rashin lafiya, me ya jawo miki kin je kin kama yin family planning ba tare da izinin likita ko shawarar likita ba? Dan in kin je wajen likita in bai dace da ke ba sai a canja miki, wata allura ne yake mata daidai, wata yanzu in ta yi allurar ta lafiya lau, ko shekara nawa za ta yi ba za ta dauki ciki ba, wata kuma kwaya take sha kullun sai ta afa kwaya. Allah ya ji gan dan kwaya, Allah ba shi hakuri, kwaya ne kullun haka a bidan ruwa, ko miji yana nan ko baya nan sai ya sha kwaya kullun, ita kuma shi ya dace da ita. To wanda kwaya likita ya bata ya dace da jininta, ta kita dauka sai ta je ta saka implant, to shi kuma sai ya sa jini ya barke ko kuma ta yi tukkiba ta yi kumbura ko loop da ake sawa a cikin gaban mace, wata kuma tunda bai karbe ta ba har zazzagowa yake, har zaren sai fito. Da haka tunda zamani ne ya kawo, to ku nemi izini da shawarwarin likitoci, kuna tare da ni ko? Yawwa. Kuma har yanzu zan yi amfani da wannan dama, kenan wannan yana nuna mana yana da muhimmanci ƴaƴanmu mata su shiga jami'a su je su yi karatun likitanci. Yanzu dan Allah larura haihuwa da hana haihuwa ba daɗi, ki je gaban namiji kina ta masa bayani, ko namiji ne zai sa miki loop, ko namiji ya zo shi zai farke nan ya sa miki implant, ban da samu mace amma in yar uwarki ce mace likitan sai ki saki jiki kuna hira sirrin mace sai mace yar uwarta to amma duk kun ki an ki karatu kuma ana neman kare mutunci kuma an ki ilimi dole da ilimi iyaye na mata za ku kare mutuncin kanku kungiyoyin mata dole kuma sai kun zaburar da mata su rinka karatu su yi na addini su waye addinin su kuma su yi na zamani ilimin addini shine zai taimake ta ta samu tsari ba za ta yi barna ba a ilimin ta na zamani amma an ba mace ilimin zamani kadai ba addini zai iya bata matsala amma ta hada biyu tana zuwa islamiyya tana zuwa wa'azi tana zuwa karatun bokonta to ba za ta bari wani ya lalata mata yarintarta ko budurcinta ko matai kukanta ba saboda karatun boko da take ba to shine sirrin ku rinka sa mata su hada ilimin guda biyu da na boko da na zamani ɗaya daga cikin abubuwan da ake amfani da shi akwai kwayoyi da yawa daga cikin mata suna amfani da kwaya wajen kasa dau ciki bayan shawarar likita akwai tahamil tibbiyya ina fata na fahimta akwai abubuwan da mata suke amfani da shi a ainihin wato mahaifa ake sa shi ko a sa shi a gaban mace lokacin da mace za ta sadu da namiji kamar irin condom da namiji yake amfani da shi ya sa wata roba yayi amfani da shi dan saboda ya hana samuwar juna biyu akwai wannan wanda shi suke amfani kullun akwai na mata ana amfani da shi kubailal muqaraba suka ce in ana dabda za a yi alaka sai a yi amfani da shi akwai wanda larawa suke ce da shi laulab laulab sunansa laulab wannan shi ma ana amfani da shi shine abin nan kamar loop da turanci loop ake ce da shi da larabci kuma laulab to ana amfani da loop shi ma ana sa shi shi ma kala kala ne wajen hana ainihin wato mace ta dauki ciki in dai kika sa shi to da laulab din nan a jikinki to ba za a dau ciki ba da ikon Allah da yaddar sa ilimi ne idan mani namiji yazo zai san yadda zai kautar da shi ba zai shiga ciki da za a iya hada mani a samu da ba kwaikwayen haihuwan ne shi wannan laulab din sai ya hana kwan ya hadu da namiji da namace kullun sai dai ya zama yana zuba ta wajen mahaifa kwaikwayen haihuwan ba za su shiga cikin mahaifan ba laulab din ya hana sai ya rinka zubewa ta waje to shine zaki ga mace in dai ta sa wannan loop din sai ta dibi shekaru ana ta alaka kawayenta suna ta haihuwa ita kuma ta haihuwa to kinga wannan waye zai saki wannan in ba likita ba dole waɗanda ma a cikin likitocin ma mata ba kowa ta iya sashi ba to kuma wannan yake nuna mana laruran to dai lalle ku je ku karatu likitancin nan yaushe mace za ta je ta zauna gaban namiji ta bude al'aurar ta namiji yana ta sassaka mata wannan abuwa ku kishin ku babu shi a nan bangaren sai dai kishi da kishiya amma kishin gangan jikinku da mutuncin kanku bai dame ku ba ki je ki banka dai kanki namiji ya je duk inda zai taba ma jikinki ya taba ba ki da kishi to kuma kullum muna muku bayani ku yi karatun nan ku yi ilimi dan ku taimaki mata yanzu ko ilimi kika yi kawai wannan harkar family planning kika karanta kai sai kike ci abinci kin taimaki matan musulmi akan mace ta tafi asibitin wani arne ma yanzu a wani garin kan fa arne ne yake sawa kafiri wallahi arne haka za ta je ta kwabe a gaban sa yaje sa mata wannan abu wai kuma wai duk mutane wai ana cewa wai larura ne kun ki ku bar ƴaƴanku su je su yi ilimi, kuna ta saba wa Allah, namiji ya je ya taba ko ina a jikinki larura larura, to wannan larura ba ita ta sa kuma tsaftaki ki sa ta je makaranta ta karatu ba, ku sama kanku ƴanci. To akwai kuma wanda ake daurewa, daure mahaifan, daurewa akwai wanda ake daurewa, shi kuma yana daure bakin ake daurewa ta yanda zai hana maniyyi ya shiga ya hadu da na mace. To wannan kenan, to wannan iya na mata kenan, kin ga wannan duk wasail ne tibbiyya taktasu bin nisa, ya shafi mata kawai. To amma yaushe mace za ta yi daya da wannan da na ambata, ko allura ko shan magani ko laulab ko abin nan ko implant ko waye ko gashi nan dai kala kala ne mata da suka karanta ko likitoci da suke da ilimi akan family planning za su gaya muku da yawa da ma ni ban sani ba ban faɗa ba. To sai a je bangaren mata ko likitoci da suke da wannan sai a nemi shawararsu. Amma kowanne idan kin je ki tambayi disadvantage dinsa, akwai cikin family planning shi kuma rama yake sawa, akwai wanda rama yake sata, ki ga mace ta cin abinci duk abu na jin dadi tana ci, amma yanda kika san kusoshi take ci kullun a ya kushe, ki ga mace tana dan farfarinta ta fara baki ta ya kushe sai kashi, in ta cire damdinta kamar daga jinya ta taso, wannan allura ko wannan kwaya ko wannan family planning din shi yake sa mata ciwo. Akwai wanda kuma in tana yi sai ta rinka jin kamar wani abu yana yawo a cikin cikinta, kamar tana da ciki, ita ma bai karbe ta bane. Akwai wanda ciwon kai yake sa ta ciwon kai, zarar ta je ta yi allura nan ko ta yi kaza, to wallahi ko baccin kirki ba ta yi, baiwar Allah dai tana ta so dai ta dan tsara haihuwar, saboda haihuwar kuni kannan akwai yan matsaloli a ciki, duk shekara ka haihu duk shekara ka haihu, in ba kana da kyakkyawan jiki da abinci mai kyau a gida ba da kwanciyar hankali ba, to yaran nan sai su galabaitar da mutum kullum, ana tsokanka kullum, shekara tana gamawa an gama wannan kafin a yaye shi an dauki wani ya shigo, kafin a yaye shi ma wani ya zo, shine kunika da ake fada a Hausa. Wannan malamai sun ba da izini zan yi magana akan yaushe hana daukan ciki yake da amfani irin mace mai wannan larura tana cin wanda aka halatta ta tsarin iyali. To wanda za mu tsaya akai shine akwai wanda ya shafi maza, shine akwai azalo, malamin fiqh sun yi bayani akan azalo, shine namiji zai tattauna da matarsa lokacin da suke saduwa ta aure, to ba zai bari ainihin wato maniyyinsa ya sadu da nata ba sai ya cire shi a waje, wannan sai matar ta yarda sai ta amince, sai dai in baiwa ce ba diya ba da ra'ayin wasu malamai. To kuma akwai kauracewa macen ma gaba daya, ina fata ana fahimta. Yaushe zai kaurace mata? A duk lokacin da likita ya ce a cikin wata kwana kaza kwana kaza shine kwanakin da ake tsammanin mace tana iya daukan ciki, ai likitoci su suna ganewa ilimi ne ai, yanzu idan likita ya hira da ke yaushe kike al'ada kaza ga wata, yaushe kike daina al'ada kaza ga wata, to yana iya rassamawa ya rubuta ya ce to lokacin da ake tsammanin daukan cikinki, tsammanin samun juna biyunki, to shine kwanaki kaza a wata da kuma kwanaki kaza. Kin ga wannan ilimi ne da bincike dawo. To matar da ta gane wannan ko namijin da ya gane wannan, to sai ya kaurace wa matar a daidai wannan lokacin ya zama ba contacts, babu saduwa, suna dai tare amma ba saduwa, to shi ma yana taimakawa kwarai. Ki ga dauki lokaci ba a wannan, to shi kuma mace ne za ta za ta je likitoci su ba ta shawara. To shi ma namiji yana iya wannan, sai hakura da kusantar matarsa, kaga wannan ya shafi na namiji kenan. Dan da lokacin shine in yi sadu da ita za ta dauke cikin. To sai ya wannan azal din ya kaurace mata, wato ya bani sunan shi ya guje mata a shimfiɗa. Na biyu shine amfani da condom din nan wanda ake ce shi al-azilu zakari ko al-kabut yadda wasu suke faɗa. Wata leda ce mai taushi da take iya makalewa a jikin ɗan adam, namiji yake sa shi a jikinsa lokacin da zai sadu da matar. Shi amfanin wannan ledar maniyinsa ba zai shiga jikinta ba, zai shiga cikin ledar ne, yana hana shigar maniyi cikin mahaifa, ba za a samu ulug ba. To shi ma wannan akwai. Shi wannan kuma yawanci mutanen da suke zina, waliyazu billah, maza da suke suna da ɗabi'ar zina da matan banza, ko ba sa so su kamu da ciwon AIDS ɗan jamau, ko ba sa so in sun sadu da mace a ce ta yi cikin ɗansu ne, to sai su sayi wannan condom ɗin. Yana nan da yawa, har shedanu ma Turawa a wasu wurare kyauta suke ba wa maza, su ce duk wanda yake so ya rinka alaka da mace don kar ta ɗauki ciki kawai yana da shi a jakarsa, da ya zo alaka da mace kawai sai sa shi. Kuma wata ma yana sa ma ba za ta gane an sa shi ba, sai dai kuma tsautsayi yana sa ya iya fashewa wani lokacin, kuma Allah ya kaddara ya fashe din, kuma ruwan mani ya tsiyaye ya shiga jikin macen, kawai sai kiga an ɗauki cikin. Ku yi haƙuri, abubuwa ne masu nauyi amma na ilimi ne, dole mu yi bayani saboda shari'a ne. Kar ku zama gidadawa akan abin da ya shafi rayuwarku, ko namiji ya ɗauko ya taimaki miki amfani da shi a gida baki ma san abin ba. To ana amfani da shi, in miji yana so ya hana ya ki haihuwa da ke, sai je sayo ya ta amfani da shi, yana cutar da ke baki sani ba. To shi ma dole sai kin yadda, in baki yadda ba ki tattare shi ki tukuke ku dunka masa ashana, kawai in yazo ki ce wallahi ba a ganshi ba ya bata. To amma wannan yawanci mutanen banza suna amfani da shi ta hanyar aikin banza. To kuma mutanen kwarai din ma suna iya amfani da shi ta hanyar hana daukan ciki da ainihin matarsu. To akwai kuma ar-rabt, shi kuma likita ne yake yi, namiji ya je a fidiye shi a daure, wato hanyar da maniyin zai rinka dugowa daga ƴaƴan marinansa zuwa al-qatib, shi ne suke ce da shi rabtu al-habalaini al-manawiyaini. Mutum namiji ya je a masa aiki a kamar dai fidiya ce kawai, kin san ana fidiya dan taure, ba za ki taba ga yana bin yar akuya ba. Akwai tauren duk shekarun da za su yi ba zai iya barbara ba, saboda karfin barbarar an cire. To na namiji ma ana zuwa a yi masa wannan. To daga wannan fa duk namijin da aka masa wannan, to ya zama aqimi, babu shi ba haihuwa. In za ku shekara 100 da shi ba magana haihuwa, ba a haihuwa in dai an yi wannan rabtin. Suka ce fala yahsulu ba da wal injab, ay yasluhu ba da wal injab, duka wannan ana yi. To insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe, to shi kuma za mu yi karatu ne akan hanyoyin hana daukan ciki da ya shafi mazan da matan gaba daya. Yanzu kin ga wannan na ƙarshe ne, fara duk namiji ne ake masa. To matar da mata da ra'ayi ayi mata family planning, ba ta yadda ba, miji ya matsanta sai an yi kici ka je a fidiye ka. To amma shi ma yana da illa, illar za ta iya shafan ku din ba za ki haifa ba da shi tunda an fidiye shi. Sannan ba lallai kuma ki samu biyan bukata na jima'i ba da ake so. To amma dai za a ci gaba da zaman aure kuma. To amma kuma duk da ya mutu ko kuka rabu, to ke lafiya ki kalau, za ki iya samun haihuwa wani wuri. Ina ba da shawara wa iyaye mata, ku rinka neman shawaran iyayenku mata manya a duk lokacin da za ku yi irin wannan. Yanzu wata matan da bata da tsari, bata da cikakken hankali da tunani, tana iya zuwa ba da izinin iyayenta ba, kawai ta je a daure mahaifar ma gaba ɗaya a hana ta haihuwar duka. Sai namiji ya je ya miki wannan, kina ganin dan ku huta ne a rayuwa, da ya tabbatar kin hau layi shekara ɗaya biyu baki haihu ba, sai a zo a kawo masa tallan wata budurwa kuma, shikenan sai ya zo ya kwasa. Shekara ɗaya wata tara ya yi yawa, sai dai ki ji tana asibiti tana naƙuda, ta kawo ta haihu kefa, an gama da ke an ɗaure. To sai kin kula, ke ya hana ki haihuwa yanzu, amma ya me, ya ba da wata dama, ko kuma ya faɗi ya mutu. In ya miki planning ɗin da ke har abada ba za ki ƙara haihuwa ba, to kuma kina da sauran yarinta, wani ya ganki kina zawarci, sai ya zo ya aure ki, ai zai so ya haihu da ke ko? To kuma kin dai kin toshe kanki tun can, kin ga abu ya zama matsala. Duka wannan abun ku dinga yin karatunsa, kuna ganewa sosai, kuna jin wa'azinsa, ku rike dan kowace mace ba ta san matsayin da za ta fada ba. Kana iya haɗuwa da namiji, wataƙila in ya ga yana da kuɗi, yana da dukiya, sai ya ce ai ba dan Allah ma ka aure shi ba, dan kuɗinsa ne, sai ya ce kai shi ba za ka haihu ma da shi ba. Duk mazan zamani suna wannan abun, ka zo kai ta bauta, da ƙarshe kuma in ba sa kai ba ma ba ka gama mutum kuma ya kore ka a gidan, ya ci mutuncinka ya kore ka, shikenan zancenka ya ƙare. Allah ya ganar da mu, Allah ya ƙara mana ilimi, Allah ya ƙara mana sanin Allah, sanin manzon Allah da sanin shari'ar Allah. Akwai wani bawan Allah muna karatun nan, yana bibiyar mu ta TikTok, cikin almajiran mu da suke bin mu ta ƙasashe da dama. Musani bari ko a wata ƙasa yake, wataƙila sai ji labari muna maganar wannan yarinya da ta musulunta a hannun wasu mutane, cewa waɗannan mata suka ce sun yi mata alƙawari za su mata ɗinkin sallah, za su mata goma ta arziki, suka ce to sun yi alƙawari kuma yarinya ta musulunta, amma dai suna nema su ji kunya, sun kasa samun atamfar da za su ɗinka mata da alƙawarin da suka yi mata. Har ma suka ce ta dalilinta ma wasu sun musulunta a bayanta. To mu dai a nan ɓangaren mu, a nan muka ce za mu mata ɗinki kala biyu, kuma ina fatan ta zo an gwada ta, kuma ranar da za mu ba mu rayu kayansu insha Allah za mu ba ta nata kala biyu, duk da ita ba marayi ne ya bace, amma mun ɗauke ta kamar maraya, gudunmuwar da za mu yi mata kenan insha Allah. Wannan bawan Allah kawai ta shafinmu sai ya magana da ɗaya daga cikin yaranmu 'yan midiya, ya ce a bashi account number, a bada account number na yaron, sai ya turo kuɗi naira 30,000. Ku gama kabbara, amma ku tsaya ku je da aka kasafta kuɗin nan. Yawwa, ya ce 15,000 a ɗauka a bawa wannan yarinya budurwa da ta musulunta. Allah kai ne shaida, ga 15,000 ɗinta an ciro account da sunan. Na ce na kusa tafiya zan bar garin nan, ba zan tafi da kuɗin mata ba. Ga 15,000 ɗinta. Na wace ce wacce ta musulunta nan ko? Me ma sunanta? Ruqayya. Sunanta na da kuma me? Sutela. Yawwa, to Sutela, okay, ba Sutela ba, Ruqayya. Ga duminki 15, Allah ya miki gyaɗar dogo. Amma dai ki haƙuri, na ɗan ji ɗuminsu tun da safe, na sa su aljihu, ina ta jin ɗuminsu aljihu na. Ki haƙuri. Ga 15,000 ɗinta. An fahimta? Da haka ƴan hizba, idan tana nan, idan mun gama tambayoyi, a kawo mun ita in ganta hannu da hannu in danƙa mata. yawa maganar dauki 15,000 in ba wata wai zan kai mata kawa ta ce ban yadda da wannan karatun ba maganar wata yar hizba ta zo da uniform a ba mu zamu bata ina yawa walbani walbaka walhanani walimimi ina ba da la fahimta to ga 15,000 yace 15,000 kuma mallan naji kana ta magana akan dinkin marayu to na bada gudunwa shi ma a tsunduma shi a cikin hidimar marayu to wannan bawan Allah muna shaida masa sakonsa yazo kuma an canja wancan 15,000 an sa su a cikin hidimar marayu tuntunin mu an murkushe su yawa wannan 15,000 kuma gata nan ba yanda zan yi dai dole in cire ta miƙa wannan baiwar Allah ke kan wannan baiwar Allah tafsirin nan na bana ke kan ina jin ma ai ke kan ke aka yi tafsirin nan ga dinki kala biyu ga addu'a da kika samu ga 15,000 ku taya mu addu'a Allah ya sa mai 15,000 dinnan ya zama mijinta amin Allah ya sa inda ta karba ya lallaba ya bugo waya ce mallan yarinya ne a gaya mata bayan sallah zan zo amin kinga inda ga ingila yake muna miki murna zaki tafi ingila in a America yake in a Saudiya yake in abunan kin ji dadi mun miki murna wallahi amma fa ban sani ba yawa muna dai roko Allah ubangiji ya sa mijinta ne in matarsa kuma ta ji Allah ya bada hakuri mu ba da ke muke ba wallahi ba da ke muke ba Allah baki hakuri Allah ya sa albarka wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah.